الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باك انوا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بركه مده سادوا ا wannan safiya ta talata yau hudu ga watan ramadan ba hijran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1446 wanda ya dace da hudu ga watan uku hijran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 45 aya ta 45 ina ga muna cikin kisan ashabu shimal ko bayanin ashabu shimal sai lokaci yayi to arama zai karanta daga farkon ashabu shimal sai mu ci gaba daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci mai yati dake wannan unguwa a Bolari a nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya kafin mu shiga karatu akwai tambaya guda daya tambaya na farko an turo ne ta hanyar sako na text cewa a cikin wannan wata mai albarka da aka shiga dangane da mace wacce tana cikin yanayi na babu daman ta yi ibada na azumi ko sallah to me ya kamata ta yi abinda malamai suke cewa ana kwatanta shi ne da hadisin nana Aisha Allah kara mata yarda kamar da yazo cikin littafin hadisi da yawa wata rana za su tafi aikin haji ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine hajjin annabi na farko kuma shine na ƙarshe dan annabi sau daya taba aikin haji a rayuwar shi yayi aikin haji sau daya yayi umara sau biyu ina fata an gane to suna tafiya sun zo wani guda ake ce mishi Sarifa to nana Aisha tace lamma ji ina Sarifa hittu a lokacin da muka zo Sarifa sai al'ada ya zo mini sai abun kamar ya dame ta sai zanto tana kuka sai annabi ya same ta tana kuka alaihi salatu wassalam sai tambaye ta me yake faruwa sai ta gaya mishi sai ce da ita aikata ta yi kuka kuma kar ta damu ko kar ta yi bakin ciki wannan abu ne da Allah ya rubuta shi ya kaddara shi akan ƴaƴa na annabi Adam mata sai ce da ita if'ali ma yaf'alu al-hajju ghayr Allah tatufi bil bait duk abin da mai aikin haji zai yi kema zaki dawafi ne kadi a dakin Ka'aba ba zaki ba to kaga duk abin da mai aikin haji zai yi ita ma za ta yi za ta yi tsayuwan arfa za ta yi jifa amina za ta yi zikiri za ta yi labbaika allahumma labbaik za ta karanta qur'ani za ta yi addu'a komai to haka a cikin azumi idan irin wannan ya faru da mutum duk abin inda ya ibada ne inda ya ba sallah ko azumi ba ya halatta mutum yayi zikiri karatu alqur'ani istighfari salatin annabi addu'a da komai ya halatta da rana ne da yamma ne da safe ne cikin dare ne duka ya halatta ina fata an fahimta to wannan shine abin da ya kamata mace a wannan yanayi ta yi babu laifi ki dau qur'ani ki karanta babu laifi ki dau charbin ki ta wuridi ki ta istighfari ai ta salatin annabi ai ta hailala ai ta tasbihi a daga hannu kuma ai addu'a babu bambancin addu'an ki da wacce take sallah Allah ake roko kuma Allah shi hukunta haka din ina fata an gane to saboda haka a dage da ibada kada wannan ya sa mutum ya zama yayi rauni wajen ibada matukar ba azumi ne ko sallah ba Allah ta'ala ya sa mu dace dama kamar da aka sani kuma sallah ba a ramawa amma azumi kuma ana rama shi bayan azumi wallahu ta'ala ala wa alam sai abu na biyu wanda jaje ne da addu'a game da yan uwan mu a wannan kasuwa da ake ce mata tsohuwar kasuwa ana a cikin garin Gombe da Allah jarrabe su da gobara jiya da daddare ana cewa wajen karfe 1 dare ne abun ya faru kamar yadda nake samun labari a yanzu da na shigo nan yanzu aran maki ce min ai wurin karfe 1 dare ne ma abun ya faru bayan da komanda ya fara sanar da ni a waje. To da farko muna jajanta musu wannan ibtila'i da ya same su su dauke shi a matsayin jarrabawa da Allah yake jarraba duk mai imani. Idan suka yi hakuri Allah zai ba su ladan jarrabawa kuma zai mai musu da ainihin gurbin abin da suka rasa. Ga duk wanda ya samu jarrabawa irin wannan abin da yake da ainihin sunna ta karantar a kan shi ya dinga karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha. Duk wani abu da ya same ka na jarrabawa kowane iri ne mutum ya dinga maimaita karanta wannan, ko da rasuwa ne, gobara ne, sata aka maka, ko silifatsin ka aka dauke a masallaci. Aita Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha. To lalle a dage da addu'a wajen Allah mai da gurbin abin da aka rasa. Muna jajanta musu, muna kuma musu addu'a da fata alkhairi. Allah ba su ladan jarrabawa, Allah kuma ya mayar musu da ainihin abin da suka rasa. Allah ya kare kasuwanninmu gaba ɗaya a ko'ina a duniya inda musulmai suke. Ainihin Allah tsare kasuwanninmu, Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya. Sannan na ƙarshe kuma muna addu'a ne ga malaminmu Dr. Idris Abdul Aziz Dutsen Tanshi, wanda ya jima ba shi da lafiya, ya kai matakin da baya jin sallar Juma'a, baya karatuttukan shi. To lalle Malam Idris a yara da alkhairin shi masu tarin yawa. Malaminmu ne kuma wanda yake da kokari wajen karantar da sunna da tauhidi a yan adam ne gaba ɗaya mu, babu malamin da baya kuskure. Kowane malami yana kuskure, matukar kai ba annabi bane ba kana kuskure. To saboda haka wannan ba zai hana ainihin mu kaunace shi ba, mu masa fatan alkhairi, kuma mu bashi girman shi da darajar shi na wanda yake gaban mu a karatu da shekaru. Saboda haka muna masa addu'a Allah ta'ala ya bashi lafiya, Allah kuma yasa wannan abin ya zama mishi kafara na zanuban shi, Allah ta'ala kuma ya ainihin tashi kafadin shi, ya kara mishi lafiya da nisan kwana mai albarka, ya ci gaba da gwagwarmaya. Duk waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti, Allah ta'ala ya ba su lafiya, Allah sa rashin lafiyar su ya zama kafara, Allah ta'ala ya ainihin kara mana mu kuma lafiya da imani da ainihin abin da lafiyar za ta ci. Kai tsaye za mu shiga cikin karatu insha Allah, za mu fara da kan aya ta 41. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ashabush shimali ma
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ashabu shimal, ashabu shimal waɗanda za a ba su littafi da hannun hagu. Ma ashabu shimal, suwane ne ashabu shimal? Suwane ne za a ba su littafin su da hannun hagu? Menene labarin su? Wani irin yanayi ko hali za su tsinci kansu a cikin ranar gobe kiyama? Allah ce fi samumin, suna cikin wata irin iska mai tsananin zafi, wace iska ce tana ratsa dukkanin ainihin kofofin gashi na mutum, tana shiga kuma tana azabtar da shi. Allah ce wa hamim, sannan kuma da tafashasshen ruwan zafi wanda za a dinga ba su suna sha. Allah kiyaye. Allah ce wa dhillin min yahmum, wa dhillin da wata irin inuwa, min yahmum inuwa ce ta ainihin hayaki, wani irin hayaki kuma baki kirin shine ainihin yahmum, la baridin wala karim. Wannan inuwar babu sanyi a cikinta, babu kuma ainihin kowane irin ainihin karamci a ciki, babu wani abu na alkhairi, babu wani abu na faranta rai, babu wani abu na sanyi ko na dadi a cikinta. Inuwa ce ta karan kanta ma azaba ce. Allah sai ya ce innahum kanu qabla zalika, lalle su sun kasance kafin yau, wato a rayuwarsu na gidan duniya, mutrafina, an ni'imta su da ni'ima kala-kala, amma kuma ba su yi amfani da wannan ni'iman ba, sun bauta wa Allah. Allah ya musu ni'ima na arziki, ya musu ni'ima na ɗaukaka, ya musu ni'ima ta lafiya, madadin su godewa Allah da wannan ni'iman amma suka koma suna sabon Allah da wannan ni'ima domin ni'iman da Allah ya maka ta lafiya kadai idan Allah zai ce ka biya shi ba za ka iya ba ni'iman ji da ni'iman gani da ni'iman dandano a baki da ni'iman iskar dake kadawa muna shaka wannan ni'ima ce da ba za mu iya biyan Allah ba ni'iman duhun dare da ni'iman hasken rana ni'iman ruwan sama ni'iman tafiya ma da kake da kafanka duka wannan ni'imomi ne kai bacci ka farka ni'ima ce in Allah ya ga dama sai ka kwanta ba zai tashe ka ba daga wannan kwanciyar ka tafi wanda haka ran ɗaya ga watan Ramadan wani daga cikin limamai a nan garin ya sha ruwa bayan sallar magrib ya danki shingida bare ya huta kwanciyar da bai tashi ba kenan limamin gidan Malam Ibrahim Zamfara Allah ya ji kan shi da rahama Allah ya gafarta mishi to kaga rayuwar kenan ya kwanta fa ire dan huta kafin a fara sallar asham shikenan kwanciyar da bai tashi ba kenan to kai da zaka kwanta kai awanni kana bacci ka farka dole ka gode wa Allah isa idan mutum ya tashi daga bacci annabi ya karantar addu'an da zaka kici alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah alladhi ahyana wanda ya raya mu ba'da ma amatana bayan ya kashe mu dan bacci kanin mutuwa ne sai kuma kace wa ilayhin nushur ainihin tashi babban tashi gaba daya a wurin Allah yake to saboda haka yanda mutum zai kwanta a cikin kabari ya farka ran tashin kiyama haka bacci ma yake yasa bahaushe yace bacci kanin mutuwa kuma gaskiya ne to saboda haka ni'ima ce da ya kamata a gode wa Allah to innahum kanu qabla zalika mutrafina sun kasance a gidan duniya an ni'imta su da ni'imomi kala kala amma suka yi amfani da wannan kuma suka dinga saba wa Allah sai Allah ya ce mi
وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون
Na'am Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ce wa kanu sun kasance yusirruna suna ainihin wato dogewa suna zarcewa suna ci gaba alal hinsil azim akan babban zunubi ba sa daina aikin sabo al hinsu shine zunubi da aka ce al azim mai girma sai malami suka ce shirka ake nufi dan mafi girman zunubi shine shirka wanda ke bin shi kuma ainihin shine zalunci dama zalunci tsakaninka da Allah shirka ne sai zalunci tsakaninka da halittu domin ka zalunci wani halittan Allah subhanahu wataala in zaka istighfari miliyan Allah ba zai gafarta maka ba sai shi wannan din ya gafarta maka to yana daga cikin hatsarin ainihin zalunta dan adam kenan shi yasa matukar ka zalunci wani to ya zama wajibi ka nemi gafarar shi ko da cikin dabara ne ina fata an gane kar ba sai kai tsaye ka ce mishi na ma abu kaza ba a cikin hikima akwai hanyoyin da ake neman gafarar juna ina fata an gane zaluncin kowanne iri ne kuwa wadansu malamai suka ce idan misali zalunci ne na giba ko annabimanci ko wani abu idan zan to gaya mishin zai zama fitina to sai kai ta masa istighfari Allah ka gafarta wa ne Allah gafarta masa zunuban shi ina fata an gane to karkashin wannan Allah sai amfani da shi kuma ya gafarta maka abin da ka mishi kana nema masa gafaran Allah wannan yazo a cikin maganganun salaf dewa wannan magana ne ko mai karfin dalili idan kuma abu ne na dukiya fa sai suka ce to idan zaka iya miyar mishi kai tsaye sai ka miyar mishi in ba zai ta da fitina ba kar ka je ka ce wane akwai kaza kaza dinka a wurina ya kai maka naushi an ce sai kai wani dabara ko wani abu ka mishi ko ka sai wasu yaduka masu kyau ka kai mishi ya dauka kaka mishi kyauta ne ashe kudin shi ka dawo masa da su ko takalmi ko agogo ko hula ko wani abu ko atamfa ko les duk malamai suka ce ire-iren wannan ma ya halatta domin ta musulunci maslaha ake nema kowane lokaci ba a so garin gyaran gira a rasa ido dan akwai wanda fa kazo ne a maslaha kuma ka kirkiro bala'i an gane ko to a takeice dai akwai hanyoyi da dama da ake bi kamar da malami suka fada alhinsu anan ana nufin shirka shirka laifi ne mai girma annabi ya fada sallallahu alaihi wasallam ya ga wani daga cikin sahabbai yace atadri ma haqqullahi alal ibad wa haqqul ibadi alallah shin ko ka san girman haƙin Allah akan bayi ka san kuma haƙin bayi a wurin Allah yace Allahu wa rasuluhu a'lam ban sani ba sai yace da shi haqqullahi alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an haƙin Allah akan bayi shine su masa bauta kar su masa shirka da komai kisa ba a shirka da Allah Allah shi kadai ake roƙo shi kadai ake neman gafaran shi shi kadai ake neman taimakon shi a wurin shi ake neman kowane irin agaji shi kadai ake wa sujjada duk wanda kai wa sujjada saboda sarki ne ko shehi ne ko waliyi ne wallahi kai shirka haramun ne ka sa goshinka a ƙasa duk duniya ba wanda ake mishi ko annabi rahama wanda yazo da addini wanda yafi kowa da komai alaihi salatu wassalam bai da masa sujjada ba saboda ya san sujjada ta Allah ce shi kadai wa da hula sharika law amma yau akwai wadanda ake gaida su da sufa irin na sujjada musamman sarakunan mu kullun ana musu nasiha amma sun iji amma wasu sarakunan sun fara hanawa ina fata an gane akwai sarakunan da suna da ainihin kishin addini suna gani ai ta min sujjadan nan ina na rufe baki na bazan yi magana ba akwai ran da malaiku za su sani magana to shi yasa yace kai ku daina wannan abun bai halatta ba ina fata an gane to duk abun da yake haramun ne haƙin Allah ne karka yadda a maka shi to abun hatsarin ma ai waɗanda yake shugabannin addini ne saboda shi waliyi ne ko shi sharifi ne a masa sujjada za a gaida shi bai halatta ba ina fata an gane sanan wurin roƙo baka zuwa kabarin wani waliyi a kowani gari a Najeriya ne ko a Senegal ko a Morocco ko a Algeria kaje kana roƙon wannan kabarin haramun ne ko a Qanta a ƙasar Misra kabarin Ahmad al-Badawi ina fata an gane ga wani waliyi da aka samu ya saukan Qur'ani sau miliyan 70 da nake magana jiya wa karan kanshi yayi kuma miliyan 60 ya bada shi kyauta ga wadansu bayin Allah ya ba Abubakar miliyan 10 Umar miliyan 10 Usman miliyan 10 Sayyidina Ali miliyan 10 sai kuma miliyan 10 ya ba Abul Abbas na Morocco ko Algeria ne ya kara kuma miliyan 10 ya bawa na Senegal to kaga wannan akwai hauka ci duk wanda yace ya saukan Qur'ani miliyan 1 kai nazari akan maganar shi ko san dalili a kowani kwana awa nawa muke da shi awa 24 mana dare da rana awa 24 shine kwana daya yi haka ne ko ba haka ba to sai muka ce kaddara a kowani awa daya yana saukan Qur'ani kowani awa daya zai yi sauka Qur'ani a awa daya wallahi tallahi ba zai yi ba sai dai in tunani zaka yi amma ba karatu da harshe ba ku sa akwai wali da aka ce yana sauka Qur'ani a minti 30 wani malami ya fada kuma a Najeriya ana ta ce ku ce sai wani malami ya fito ce ai waliyin kuma karami ne mu wali mu a minti 15 yake sauka wal jununu fununi kenan ko to alisafin da misali muka idan gane da wannan magana idan ka dauki muqaddara duk awa zai sauka ku sa akwai taslimin jadaliya a wurin malamin balaga ka sallama wani abu in ana musu da kai to a wannan sallama zaka iya kore mutum kace eh na yadda haka ne amma abu kaza fa to shine taslimin mun yadda waliyye suna sauke Qur'ani cikin awa daya to a cikin 24 hours yayi sauka 24 kenan to kar ku manta awa 24 nan fa ba zai tashi ba ba cin abinci ba bacci ba sallah awa 24 karatu ne ba tsayawa to a kowane rana zai sauka 24 to sai ka dauka a shekara muna da kwana 365 a Gregorian calendar kenan a calendar hijiri kuma kwana 354 an gane ko to mu dauki wancan calendar tunda kwanakin ta yafi yawa 365 sai ka dauki 24 sa 365 nawa zai bayar shi da 8760 a cikin shekara daya yayi sauka 8760, to sai ka ci yayi shekara 100 a duniya. Ina fata kun gane. To sai ka lissafa wannan kuma sau 100, to abin da zai bayar gaba daya shine sauka 8760 a da 76, 8876 shine a cikin shekara 100. To kar ku manta fa, abin da yi shine tun da garin da aka haife shi yana fadowa sai fara karatu. Yana fadowa duniya ko kukan jarirai bai yi ba, kawai fara alif lam mim haka ma masa guduwa za ta yi. To tun daga wannan ranan bai tsaya ba har sai da shekara 100 a duniya. Baya sallah, baya cin abinci, baya bacci, baya komai sai karatun Qur'ani. Sai da shekara 100 bai motsa ba, kawai karatun Qur'ani yake. To a cikin shekara 100 da ya a duniya gaba ɗaya bai sauka miliyan 1 ba. To sai ka ce mana waliyinku yayi sauka miliyan 130. Da ya miliyan 70 wa kanshi sai ya huta. Sannan sai miliyan 10 ya ce ya ba Abubakar lada. Ko Abubakar zaka ba lada? Sai dina Abubakar ba. Wanda haka suke da Annabi, ka fada da ka fada. Wani lada zaka ba shi ba zai baka ba. An gane ko? Sannan yau Sayyidina Umar miliyan 10, wanda ba su hada hanya da shedan. Wa kamin shi kyautan Qur'ani miliyan 10. Sannan yayi miliyan 10 Usman, miliyan 10 Aliyu, miliyan 10 Abul Abbasi, Sheikh Ahmad Tijjani, yayi miliyan 10 na Senegal Sheikh Ibrahim Inyas. Miliyan 130. Malaminu. Wannan zai yi. To tatsuniya ce kawai. Kuma sai kaga abin takeici ana kabbara. Duka fa bayan yayi wannan kuma ya shiga halwa na shekara 20. Aka haifi yarsa sai ya dawo wance. Ana haifanta sai ya shiga halwa. Ran da ya fito ya daura mata aure. Kuma Malami ne ce wai yayi shekara 1000 a duniya ne. Kuma waliyin anan ma jihar Yobe yake fa. Da na kalli abun malamin yana yi kuma da karfin guya da full confidence, kuma ana takabbara ana jin dadi. Yace waliyin sai ya fi kowane waliyi a duniya. Karshenta ma sharri ake mishi dan ya rasu, ya jima da rasuwa shi wannan waliyin. Alayi halin dai ire-iren waɗannan tatsuniya dan Allah mu daina daukar su. Wala tatsuniya ne kawai, ba gaskiya bane ba. Duk abu ya zama fokal khayal. Ko a tatsunin gizo da koki babu irin wannan abu. Allah ya sa mu dace. A takaice da alhinsul azim shine shirka. To ba ai wa Allah shirka, ba a roƙon kowa, babu wani waliyin da ai halatta ka roƙe shi. Shi ma addu'a yake bukata ka mishi. Duk wanda ya rasu yana bukatan addu'a, ko wani ne shi? Duk wanda ya rasu yana bukatan addu'a. Ina fata an gane. Allah ya sa mu dace, dan sahabbai sun rasu kuma an musu addu'a, har yau kuma ana musu addu'a. Sai Allah ya ce, bayan ya ce wa kanu yusiruna alal hilsin azim, ya ce wa kanu yaquluna, sun kasance kuma suna cewa a idza mitina, idan muka mutu, wa kunna turaban, muka kasance kasa, wa idhaman, da kasussuwa, a inna la mabu'uthu, shin kuma za a tashe mu? Suna mamaki. Haka suke tambayan annabawa, a idza mitina wa kunna turaban wa idhaman, a inna la mabu'uthu, shi yanzu idan muka mutu muka zama kasussuwa, muka zama kasa, nama ya zama kasa, kasussuwa waɗansu suna nan ko shekara 1000 ne ba za su lalace ba, musamman kashin ainihin gadon baya, wannan ko shekara 1000 ne kai kasa yana nan ba abin da zai same shi. To sai ce ire-iren waɗannan tambayoyin da suke, har suna cewa awa aba'una al-awwaluna, har da iyayen mu na farko, can iyaye da kakanu, wasu ma sai an tashe su, kai suna shakkan wannan abu. Wannan yana faruwa fa har yau a reality. Akwai ne taba min wannan tambayan. Wai shi za a ce mutun ya mutu ya zama kasa za ta da shi. Shi fa hankalin shi bai dau wannan ba. Na ce ba bukata hankalin ka ya dauka dama. Dan hankalin naka ba shi da hankali. Yanzu ba kai bane baka da hankali, hankalin naka kanshi ba shi da hankali. Yana bukatar ruqiya. Ina fata an gane. Domin idan har halittan abu a karon fari bai bada wahala ba, yin nabi ko ba zai bada wahala ba. Ina fata kun gane. A ce ka kirkiro wani abu, ka yi amfani da basiranka ka kirkiro abin da babu shi, shi ne fi wahala ko a ce ka maimaita abin da ka taba yi. Kun gane tambayan? Ai abin da ka taba yi a ce ka maimaita shi, wannan abu ne mai sauki, dama na taba yi, har ma wurin yin ma za ka ƙara gyara abin kila a farko ma na yi kuskure amma kirkiro abin da babu shi a karon fari ya fi komai wahala to idan halitta mu a karon fari bai ba wa Allah wahala ba dawo da mu a karo na biyu ba zai ba shi wahala ba shi yasa ce la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin aktharun nas la ya'lamun halittar samai da kasai inda abu ne mai wahala to da shi yafi girma a wurin Allah sama da halittar mutane shi din ma abu ne mai sauki ya halice su ne da kufa ya kunu to da suke wannan tambayin cewa a idza mitina wa kunna turaban wa idza ma inna la mabusun aw aba'una al-awwaluna hadda iyayenmu da kakannu can shekara 10,000 da ya wuce sai Allah ba su amsa da cewa Allah ce kul kace da su ya kai wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wa sallam innal awwalina lallai mutanen farko tun daga kan annabi adam wal akhirina da mutanen karshe wanda shi za haifa na karshe a duniya shi ma ya mutu to tun daga na farko har na karshe kab lamajmuuna za a tara ku da a tada ku kuma za a tara ku gaba daya ila miqati yawmin ma'lum a wani wuri a wata rana kuma sananniya ina fata an gane wurin shine filin tashin kiyama rana sananniya kuma ita ce da ranar tashin kiyama din duk duniya gaba da Allah zai tara kowa da mutane da aljanu da mala'iku da dabbobi duk za a taro ragon da ka yanka ka cinye naman shi ma sai an tada shi yana kallon haka na kallon shi ba kai ka yanka ne ba mun haɗu yau ina fata an gane kai mata kanka kake duk dabbobi sai Allah ya tada su kuma sai an yi hisabi tsakanin su da dabbobi duk wani ragon da ya tunkuri wani rago saboda ya fi shi karfi Allah sai ya ce rama ya tabbata cikin hadisi haka annabi ya ce za a yi hukunci tsakanin akuyar da take da kaho da wacce ba ta da kaho tunkurin da ta mata wajen cin abinci ta buge ta ta kore ta Allah zai ce to rama bugin da ta miki kuma ta rama ragon da ya tunkuri dan uwan shi ko ya tunkuri wata tunkiya kowa sai ya rama in aka gama wannan a ce kunu turaban su kan babu maganan wuta ko aljanna aikin su ya kare Allah zai mai da su kasa to shine idan kafirai suka ga wannan wai qul kafir ya laita ni kuntu turaba sai kafirai ci ya kai tuna ina ma a maida ni kasa yanda aka maida dabbobin nan ni ma na huta kun fahimci wannan abin da kyau to sannan sai mutane sannan aljanu sannan mala'iku to ina za ka gudu babu in za ka gudu aljani ma zai iya kamo ka misali aljani kuma yana ganin mala'ika da mu da aljanun gaba ɗaya mala'ika ɗaya yafi ƙarfin mu yanzu duk mutanen duniya kaf biliyan 8 da wani abu da ake magana population din mu a yanzu more than 8 billion mala'ika guda ɗaya tak zai iya gamawa da mu dan mala'ika ɗaya yana kallon duniyar nan a tafin hannun shi ne yanda zaka daga kwano ka kifa yanda yaro yake daga abu kifa an sa mishi abinci ran shi ya baci haka mala'ika zai daga duniya ya kifa ta kusan Allah ba abun wasa bane ba mala'ikan fa halittan Allah ne kwaya ɗaya cikin mala'iku amma wannan duniyar tamu gaba ɗaya kaf sai daga ta kifar da ita kun fahimci wannan abin da kyau sannan wannan duniyar tamu kai ne kace ganin ta wata katuwa ke yasa annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce alaihi salatu wassalam yace inda wannan duniyan darajanta ya kai fiffikin sauro a wurin Allah to da kafiri ko ruwa ba zai sha ba ya halicce ka ya baka lafiya ya kawo ka duniyar shi ga iska kana shaka ga ruwa ga komai kuma ka saba mishi ya za a yi barka hakuri ne kawai irin na Allah dan duniyan gaba ɗaya a wurin Allah ba ta kai fiffikin sauro daraja ba kun gane wannan abin da kyau to idan mutun ya je shi misali space ka fita daga cikin wannan duniyar tamu ta as duniyar fa yar karama za ka ganta haka kace dutse na nuna a cikin nan suke a shi duk azaluman duniyar nan Benjamin Netanyahu ina fata an gane da su Trump duk munafukan duniyar nan a cikin nan fa suke wannan tsiya wallahi yar karama za ka ganta kai ma dan adam din idan ka taba hira da wanda ya taba zuwa space zai gaya maka wannan abu masu hawa kumbo su fita daga cikin wannan duniyar zuwa wani wato yar karama haka za ka ganta ka san Allah abun mamaki ne sun fita daga cikin gravity inda duk abin da ka sake shi sai da ya tiyawo ba zai fadi ba ko dan adam ne ga haka suna yawo inda ka san balambalan a sama to idan ka je wannan ku zaka hango duniyar gaba dayanta akwai wata ran NASA da suka turo sai ana tambayan wata aka ce yanzu kuna ta ina ne a inda kuke ina kike kallo da take ta ga dai Africa nan yanzu kuma ga manan ina kaman muna Europe saboda yanda kace kallon ka dau map din duniya ka sa a gaban ka a takarda haka suke kallon duniyar gaba da yar karama a idon su akwai duniya guda daya wacce ta ninninka wannan duniyar sau adadi da yawa kuma Allah ne kadai san me yake ciki amma fa kar ku manta duk waɗannan duniyoyin da kuke ji waɗannan planets da ake kiran su da turanci guda tara din nan dukkan su kaf suna tsakanin sama da ƙasa ne ba wai cikin saman nan suke a wannan saman ba wanda yake je wurin ai wato inda Allah ya halicci abun shi ne is beyond imagination fawqa al-khayal ba za ka iya tunanin ma ya wannan abun yake ba domin shi yasa wani daga cikin ma'aikatan NASA masu kula da sararin samaniya na duniya yake cewa wannan saman da muke gani halitta ne bai sai je wurin ba sai aka ce to amma annabi kuma annabin musulmai ya ce ya ji shi har sama ta daya har ta bakwai ya karbo sallah ya dawo ya ga ababan mamaki yace eh ya yadda shi fa ba musulmi bane ku sa abin da yace sai ce shi annabin bai ce wai ya je da kanshi ba cewa ai Allah ne ya kai shi ba wata na'ura ya kira ya hau yanda mu muke hawa kumbo muna tafiya ba sai ce ya je ne da miracle mu'jiza haka yace yace tunda mu'jiza ne mai abin da ya kai shi ya yadda yace amma inda annabin ya ce ne ya kera wani jirgi ya hau zai ce ƙarya ki na Allah ku juna abun mamaki inda zaka san gaskiyar musulunci kenan Allah ya kara musulunci daraja to Allah ya ce gaba ɗayan mu zai tara mu kaf ila miqati yawmin ma'lum a wani wuri kuma a wani yini sananne zai wa kowa hisabi to ga abin da za a ga yan wuta me za a ce da su
umma innahum ayyuha
dan aka tashi kiyama Allah sai ya ce da kafirai summa innakum ayyuhal dalun sannan ku kuma ya ku taron batattu almukazzibuna masu kareta annabawa masu kareta littattafai masu kareta gaskiyar da annabawa suka zo da ita ya ku taron batattu ya ku taron masu karetawa a yau kan la'akiluna min shajarin min zaqum tabbas za ku ci abinci daga wata bishiya ta zaqum wata bishiya ce ta bala'i yanda aka ce yan aljanna za su dinga tsinkan kayan marmari da mu karanta jiya ko to su kuma za ce za ku dinga tsinkan abincin ku ne daga ganyen bishiya na zaqum wannan bishiyar tana cikin jahannama ne ita kaga dai bishiya a wuta ka san bala'i ya kai bala'i wasu malamai suka ce ita kanta wutan jahannama tana fatan ina ma a cire mata bishiyar nan a cikin ta ita kanta jahannama tsoron bishiyar take Allah ya faɗa cikin Qur'ani yace taluha ka annahu ru'usu shayatin
inna shajarata zaqum ta'amun kafim kal muhli yaghli fil buhun ka ghayril hamim khudhuhu fa'tiluhu ila ثم صبوا فوق رأسهم
yi arama Allah yake ce inna shajaratal zaqum lallai shajaratal zaqum wato bishiyar zaqum ta'amul asim ita ce abincin masu sabon Allah sai ce ainihin ita wannan shajaratal zaqum din yaghli fil butun wato idan mutun ya ci zai dinga wato tafarfasa ne a cikin shi wasu malamai suka ce idan ita wannan bishiyar mutun ya ci ganyenta to bala'in da zai ji a cikin shi amma fi zafin wutan da yake ji saboda masifa shine Allah ya ce la'akiluna min shajarin min zaqum za su ci abinci daga itacen zaqum famaliquna min halbutun kuma daga ita ne za su cika cikunan su mutun zai ci ya ci kuma ya cika cikin shi gashi bala'i ne fa amma yana ƙara ci akan dole ba dan yana so ba to sai Allah ya ce idan suka ci wannan itacen zaqum suka cika cikin su da shi fasharibuna alaihi min alhamim sai kuma ka musu tafashashen ruwan zafi a ce ki ga ruwa kuma ku sha a duk wanda ya ci abinci yana buƙatar ruwa ko to sai a ce fasharibuna alaihi za su sha ruwa akan wannan abincin zaqum din min alhamim daga wani tafashashen ruwa Allah tsare mu Allah ya ce fasharibuna za su sha wannan tafashashen ruwan shurbal him irin shan raƙumi mai ciwon kishirwa ba normal raƙumi ba akwai raƙumi wanda yana da cuta na kishirwa ana ce da shi al-ahyamu da larabci mace kuma al-haima'u jam'i su kuma al-him ka san raƙumi sai ya shanye drone guda na ruwa wannan drone da muke ajiyewa tankuna suna zuba ruwa a layi din nan raƙumi na iya shanye shi gaba daya duk dabban da ke ban ƙasa babu mai shan ruwan raƙumi ko babu mai haƙurin shi wajen kishirwa sai ya kwana 40 bai sha ruwa ba kuma wato saboda ka san Allah yana da abun mamaki da ya halicci raƙumi a sahara sahara kuma ba ruwa sai Allah ya sa masa juriyan kishirwa sai wata guda kwana 40 bai sha ruwa ba abin da zai kuma shi yasa in ya tashi sha kuma sai ya sha da yawa ai ba drone ba ko tanki ya shanye ya kyauta ina fata an gane saboda kwanakin da yake raqumi halittar shi gaba ɗaya kaf idan ka kalla shi yasa Allah ce afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat shin ba za su kallon raqumi ba su duba yaya aka halice shi raqumi yana da wadansu abubuwa daga ciki shine wannan kishirwa babu dabban da ke hakurin kishirwa kamar raqumi ko a cikin halitta mai cin abinci babu mai hakurin kishirwan shi na biyu sahara akwai kura haka ne ko ba haka ba to shi yana da protective da Allah ya bashi a idon shi duk kuran da za ta taso ba zai shiga idon shi ba akwai abin da ke tare wannan kuran ko ba zai hana shi gani ba in yana tafiya kuma komai nauyin kayan da aka dora mishi zai tashi da shi dama shi yana kwance ake dora kayan ka ga ajibga kuma sai ga ya miƙe to yana da abubuwa ne na mamaki wanda Allah ya tattara masa su zamu ware su in muka zo wani gaba da take da alaka da wannan duzan zo na karanta muku su raqumi kada ya isa mutun ya ji tsoron Allah subhanahu wataala to Allah sai ya ce fasharibuna shurbal him za su sha ruwa irin shar raqumi mai jin mai ciwon kishirwa to raqumin da yake lafiya kaloma ya shanye drum guda to yana ga mai ciwon kishirwa kuma to mutun daya dan wuta sai ya sha durruka na ruwa kuma ruwan tafashashen ruwan zafi ne wanda yake narka ciki ya kona hanji Allah sai ya ce hadha nuzuluhum wannan ita ce garar su irin kamar abincin liyafa da ake shiryawa dan taran bako shine nuzul wannan shine liyafan da aka shirya musu da yata za a tare su a gidan jahannama yawmad din ranan sakamako dama rana ce ta sakamako to abinda suka aikata a duniya wannan shine sakamakon su Allah ya kiyaye kisa duk abinda mutun zai yi ya ji tsoron Allah irin waɗannan ababen da ake karantawa ba ana karanta su bane kamar labari ba novel bane ba novel ake karantawa ba wai tatsuniya bane ba abu ne wanda yake gaske wanda ya halicce ka ne yake bada labari ina fata an gane wanda ya halicce ka shi yake bada labarin ƙarshen gaskiya kenan idan baka yadda da labarin shi ba dan mai kai yadda da kuma halittan ka shi yasa sai Allah sai ya tambaye su yace da su na hanu
nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun
Allah ce nahnu khalaqnakum mu muka halice ku inji Allah mu muka samar da ku daga babu zuwa akwai halata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun sha'an madhkura yace da annabi zakariya wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'an da can babu kai ni na halice ka yace shi dan adam wani zamani bai zo mishi ba wanda bai zamo babu ambaton shi ma a ban kasa yanzu duk wanda ke cikin masallacin nan shekara 100 da ya wuce babu shi ko akwai shi babu bana jin akwai wanda fi shekara 100 a masallacin nan ban san ko a waje ba amma bisa ga hasashe dan shekara 100 ma zai wahala ta tako ta zo tafsirin nan inda ta shekara 100 ko 120 haka ne ko to shekara 120 baya bari mu kara ko shekara 150 baya ila ko ta shekara 100 a ciki ban sani ba to shekara 150 da ya wuce duk duniyar nan babu kowa duk duniya kaf da yanzu ka samu dan shekara 150 sai dai kawai abinda mutanen Japan suke sai aka wani tsoho a ce shekara 167 kuma ƙarya ne saboda me saboda akwai a wani abin da ke bada award din nan hatta wanda fi kwa shekaru ba suna ba shi award to sai a samu wani tsohon bature ko ta tsoho a ce shekara 167 da wata uku da kwana 17 saboda mai kawai a ce a wannan award din wurin su zai tafi yanzu komai ana bada award har da award din wanda ya tafi kowa girki to in ban da ƙarya akwai wanda ya kai iyayen mu girki ne sai a samu ta yar iska a Lagos ko a Port Harcourt a ce wai ita ce wai ka san duk ƙarya ne ko a ce ga wata sarauniyar kyau mummuna da ita fa wai ta ce sarauniyar kyau ka rasa duk matan da ke arewacin Najeriya ina fata an gane sai a samu wata makiyar Allah wai ta ce sarauniyar kyau dama abun na shedan ne su je can su yi ta yin abin su a takaice dai shine Allah ce nahnu khalaqnakum mu muka halice ku muka samar da ku daga babu zuwa akwai dan wani abu da ke da ban mamaki game da halittan Allah duk duniya ba wanda ke iya kera wani abu kun san wannan abu yasa Allah ce wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ya halice ku da duk abin da kuke aikatawa duk wanda ya kera mota wasu abubuwa ya dauko mai da shi mota haka ne ko ba haka ba wanda ya kera wannan kafet din wadansu abubuwa ya sa inji ya koma kafet haka ne ko ba haka ba idan misali ka dauki tukunya wasu abubuwa ake narkawa ta koma tukunya in ka samu wani yadi mai laushi auduga ne da wane ne ake sarrafa shi ya koma amma babu kamar da shi akwai ba wanda ya isa yanzu adal misali a ce ka halicci wani abu amma kar ka dauko wani abu ka hada ba zai yiwu ba waɗansu ababen da Allah ya halitta su za ka ɗauko kamar da shi wani abu yanzu waɗanda suka gina wannan wurin ai ababen Allah suka ɗauko da siminti ne da block da ruwa da wane ne da duwatsu aka kwaba sai aka yi gini haka ne ko ba haka ba ba wanda ya sai wani abin da babu shi sai Allah shi kadai shi kuma Allah babu ne zai samar da akwai kun gane ko shi yasa ce nahnu khalaqnakum mu muka halicce ku falawla tusaddiqun shin ba za ku gaskata ba ba za ku gaskata Allah ba dan me ba ku gaskata labarin da Allah ke bayarwa yanzu Allah ne ke tambayar mu mu ba shi amsa nahnu khalaqnakum ba wanda zai ce ba halittar shi akai ba kowa ya san yana da uwa da uba haka su ma suna da uwa da uba haka su ma kakarun naka suna da uwa da uba har aje kan annabi adam cisa nahnu khalaqnakum mu muka samar da halittar ku daga babu zuwa akwai falawla tusaddiqun ba za ku gaskata Allah ba sai Allah ya ce mi
a'aytum ma tumrun a'antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun nahnu maddarna baynakum al-maut wa ma nahnu bimasbuqin فيما لا تعلمون
Allah ce a fara'aitum ma tumnun, shin ba ku ganin abinda kuke zubawa na mani a lokacin saduwa? A antum takhluqunahu, shin ku kuke halittar shi wannan maniyin? Am nahnul khaliqun, ko mu ne muke halittar shi? Domin shi mani yana daga cikin abinda ya gagari dan Adam da duk wani halitta. Idan ka dauki mutum ka kashe shi, ka fasa jikin shi, ba za ka samu inda maniyin shi yake ba. Komai za ka samu, da inda fitsari yake, da inda jini yake, da inda zuciya take, da wane ne, da majina cikin kwakwalwa, duka. Amma ina mani yake? Babu. Idan ka dauki rago ka yanka, ka taba ga inda maniyin shi yake? Ba mahaucin da ya taba gani. Shi yana daga cikin abin da Allah yana halittar shi ne a lokacin da aka bukace shi. Shi yasa ya ce a antum takhluqunahu, shin ku kuke halittar maniyin a lokacin da kuke zuba shi? Am nahnul khaliqun, ko mu muke halitta? Amsa ita ce Allah kai kake halitta shi. To wannan kadai ya isa dan Adam ya ji tsoron Allah. A ce mani namiji daga kwakwalwa ne, inji likitoci, a ce daga wuri kaza ne, daga kashin gadon baya na mace, daga kirjinta, daga wa duka. Amma a lokacin ake halitta shi ba a wurin yake zaune ba. Kun gane wannan abin da kyau? Shi yasa Qur'ani yace ya kharuju min bayni sulbi wat tara'ib, yace fal yanzur lil insani mimma khuliq, dan Adam yayi duba da me aka halice shi ne, ya san cewa shi ba komai bane ba. Allah ce khuliqa min ma'in dafiq, an halice shi daga wani ruwa wanda yake tunkudan juna a lokacin fita. Yace ya kharuju min bayni sulbi wat tara'ib, ai yana fitowa ne min bayni sulbi, a sulbi shine ainihin nan din mace tsakiyar kirjinta, wata ra'ib namiji kuma daga ainihin kashin gadon bayan shi. To sai likitocin zamani suka ce a ai a kwakwalwa mani yake. Qur'ani kuma ya ce min bainu sulbi wata ra'ib, wanne za a dauka? Na Qur'ani mana. Amma tuntuni an ba su amsa game da wannan abu, an ce to yanzu a fasa kwakwalwar mutum ku nuna mana inda yake. Babu shi. Kun fahimci wannan abin da kyau? To duk abin da Allah ya halitta ayyukan yi tafiya kafin zuwa inda zai je. To su ya suka gano a yawon da yake yana shiga kwakwalwa, to wannan ai babu wani cin karo da juna. Allah na gaya maka asalin inda yake ne, saboda sha'awa tana ta kwakwalwar mutum. Sai mutum ya zama dan karamin mahaukaci, mace ne ko namiji, to a cikin wannan yawon da yake na sha'awa yana shiga kwakwalwa. To da haka Allah ne ya halicce shi daga inda da ya fada din, har yanzu ba ku gano ba. Da wannan labari ne na wahayi, masu abun ke magana. Kai kuma ka shiga lab, kai wani binciken ka na ƙarya. Da kai da binciken duk Allah ne ya halice ku. An gane ko? Ki shi sa babu cin karo tsakanin maganan, amma na Allah shine asali subhanahu wataala. Kuma wani abun mamaki game da abinda masu bincike suka ce, a kowane releasing guda daya ƙwayoyin halitta 100,000 kaza ke fita, amma ƙwaya ɗaya ake amfani da shi. Kwaɗi tak Allah zai ɗauka. Idan yan biyu ne kuma a ɗauki ƙwaya biyu, yan uku na ɗauki ƙwaya uku. Amma a lokaci ɗaya sama da 200,000 yake fita, sama da 200,000 kowane ɗaya ƙwayan halitta ne. In Allah ga dama a kowane releasing guda ɗaya zai halicci mutum 200,000 da shi, amma sai ya ɗauki ƙwaya ɗaya. Ko 200,000 aka baki za ki da su, sai da duk angon a zuwa ta ya kire ni. To saboda hikima Allah sai ya dauki kwaya daya subhanahu wataala. Allah sai ya ce nahnu qaddarna bainakumul mauta, mu dinnan inji Allah mu muke kaddara mutuwa tsakanin ku da juna. Babu wanda zai mutu sai lokacin shi yayi, duk wanda ya mutu kwanan shi ne ya kare. Walan akhirallahu nafsan, babu wata rai da ake mata jinkiri idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun, kuma babu wanda ainihi yake mutuwa kafin lokacin shi. Sai Allah ce to nahnu qaddarna bainakumul maut, mu muke kaddara mutuwa tsakanin ku da juna. Shi yasa masu kashe mutane da za ku yi hakuri ma za su mutu ba sai kun kashe su ba, yanda ku din ma za ku mutu. Shi yasa duk wanda ka kashe, inda ba kashe shi ba ma da a ranar zai mutu, da ka yi hakuri in lokacin shi yayi. Amma tunda ka zamo sanadin barin shi duniya, dole a kama ka da laifi. Nahnu qaddarna bainakumul maut, mu muke kaddara mutuwa tsakanin ku da juna. Allah ce wa ma nahnu bimasbuqin, lalle mu kan ba a ainihin tsere mana, ba a rigayar mu, haka wasu malamai suka fassara. Amma wasu malamai suka ce ma na hanbi masbuqin, mu ba masu gajiyawa bane ba. Al-Imam Ibn Kasir ya ainihin rajjaha wannan fassara na biyu, wa ma na hanbi masbuqina, mu ba masu gajiyawa bane ba, saboda ya dace da ayar da zata zo a gaba. Sai Allah ya ce ala an nubaddila amsalakum, aiwa ma na hanbi masbuqina, mu ba masu gajiyawa bane, mu ba masu kasawa bane, ala an nubaddila amsalakum, bisa mu sake canja halittan. An gane ko? Duk wanda ya mutu idan zai shiga aljanna ana sake halittar shi, za a kara mishi tsayi, za a kara masa kiba, za a kara masa kyau. Ina fata an gane komai din shi sai an gyara, da haƙorin shi, da hancin shi, da idon shi, da wane ne, ba abin da ba za a gyara ba. To wannan gyaran da Allah zai maka shine ke da wala ko halittanka a karon fari. Halittan karon fari inda mai wahala ne shine mai wahala, shine ma na hanbi masbuqina ala an nubaddila amsalakum, mu ba masu gajiyawa bane ba, bisa mu ainihin musanya mu canja halittanku a karo na biyu, wa nunshi'akum, wato mu sake kera ku sabon kerawa, fi ma la ta'lamuna, cikin abin da ba ku sani ba, ba kuma san irin kiran da zamu muku ba, wato irin kyawun da zamu kara muku, musamman idan aljanna mutun zai je. Amma idan mutun wuta zai je, ana canja halittar shi, amma na muni kuma. Idan anan duniya ana ganin kyakkyawa ne a kara mishi muni, idan mummuna ne a kara munana shi, kuma Allah ya kiyaye. Sannan a kara girman halittar yan wuta, jibga jibga ake yin su, yadda wutan za ta ji dadin ci. Allah ya tsare mu. Allah sai ya ce walaqad, ka karanta, karanta.
Walaqad alimtum
Allah ce walaqad alimtum nash'atal ula, haqiqa kun san halitta a karon fari. Ma'anan wannan maganan shine walaqad alimtum nash'atal ula, ay qad alimtum anna Allah ansha'akum ba'da an lam takunu shay'an madhkura. Kowa ya san cewa Allah ne kirkiri halittar shi bayan da can babu shi. To sai Allah yake cewa huwal ladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Allah shi yake kirkiran halitta a karon fari, sannan kuma ya sake dawo da shi a karo na biyu. To wannan dawo da shi din bayan ya mutu, ko kuma dawo da shi bayan tashin kiyama, wa huwa ahwanu alayhi, shefi komai sauki a wurin Allah. Walahul mathalul a'la, Allah shine yake da misali mafi daukaka. Sai Allah ce awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yakun shay'a, shi na adam ba zai tunani ba cewa da mu halice shi bayan da can babu shi. Awlam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi anshaha awwal marra wa huwa bikulli khalqin alim. Allah ce shi dan adam ba zai kalli abin da muka halice shi da shi ba daga mani. Fa idha huwa khasimun mubin, sai gashi ya zama wai shi ya waye, ya yi ilimi, ya iya turanci, ya iya larabci, yana da fasahan zance, har ya iya husuma, yana kokarin kareta Allah. Sai Allah yake cewa wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu, ya ma manta halittar shi. Sai Allah yake cewa qala man yuhyil idhama wa hiya ramim, wa ke ainihin tayar da kasussuwa bayan sun riddige a cikin kasa. Amsar shine ka ce Allah ne ke ainihin raya su ya sake halittar su a karo na biyu. Wa huwa bi kulli khalqin alim, Allah shine masani dangane da kowace irin halitta. Aya sabul insanu an yutraka suda, dan adam so yake a bar shi haka kawai kara zube, babu dokoki, yina yi bari na bari ba zai yi ba. Sai ce alam yakun nutfatan mimman yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta bala. To ire-iren waɗannan ayoyi da suke nuna mana Allah shi ya halice mu, shi yake iko da mu, shi yake kawo rashin lafiya, shi yake bada lafiya. Yanzu ba ko mai kuɗin da inda za a ce bada duk abin da ya mallaka ba shi lafiya, wallahi zai bayar. Allah ya hana shi lafiya, kai kuma talaka ya baka lafiya. In ba Allah bawaze wannan abu. Akwai kanin dangote da ya rasu, kusan dangote shine mai kudin Afirka, kuma duk duniya yake kowane baki kudi. In dai kai baki ne, to dangote shine alhajinka. Ila fata gane alhajin bakake kenan. Duk wani baki a duniya dangote ya fi shi kudi. Ta akwai kanin shi da ya rasu, a gaban shi kanin ya rasu a asibiti a Amerika. Yace a lokacin yaga abun alajibi, babu kudin da zai hana shi mutu. In za a ce a bada biliyan kaza ya warke, za su bayar. Amma Allah ne mai bada lafiya, Allah ne mai bada rayuwar, ya ce lokaci yayi. Yace a gaban shi kanin shi ya rasu, yace abun ya sa masa tsoron Allah. Ina fata an gane. To wannan kadai ya ishi mutun aya. Babu kudin da zai baka lafiya in Allah ya ga dama. Babu kudin da zai hana ka mutuwa ko mulkin Allah ga dama. Shugaban kasa ya mutu, haka ne ko ba haka ba? Talaka ma ya mutu, malami ya mutu, jahili ya mutu, sarki ya mutu, bafaji ya mutu, to sai me kuma? Yace ta taho ta dauki sarki mai hawa da dubun dawaki, ga dubun matsara a daki, inda ma ta fi ƙara auki, bata bar fanko mara komo ba. Allah ta'ala ya sa mu cika da imani, Allah ya tsare mu, tsare mana imanin mu. Allah ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ya karba mana ibadun mu, duk waɗanda suke da buƙatu na alkhairi Allah biya musu. Akwai waɗanda suka rubuto takarda jiya suna da buƙatu na alkhairi, akwai waɗanda ƴaƴan su ne suke neman shiriya, Allah ta'ala ya shirye da su. Allah ya ainihin dora su akan tarbiyya ta addinin musulunci. Allah ya sa su zanto masu biyayya ga iyayen su. Ya Ubangiji, ka sanya albarka cikin gidajen mu. Allah ka sanya albarka cikin kasuwannin mu, ka sanya albarka cikin ma'aikatun mu da makarantun mu. Allah ka ainihin azurta mu da shugabanni na gari. Ya Ubangiji, duk waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti, Allah ka ba su lafiya. Masu lafiya kuma Allah ka ƙara musu lafiya. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma qadhi hawaijana ajlihi wa ajli wa man awsana bid-du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum.